Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da azagin sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin mu na zauren shiga da Muhammadu Kuro, shirin da ya saba zuwa muku a wannan kafa ta Progress Radio mita 97.3, wanda kuma ke ba ku dama ku shigo yayin da muke kasancewa da malam din kai tsaye a zaran nasu domin ba da ilimi da kuma amsa tambayoyin ku da ba da fatawa da gurgudu. Sunana Abubakar Yahya, kamar kullum nake jagorantar gabatar da shirin wanda a wannan rana ta Lahadi zamu ci gaba bayan an takaita shirin da muka yi saboda uzuri na tafiya da malamai. Allah kuma ya dawo mana da shi lafiya, zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Akar maka Allah barka da zuwa cikin zauren ku, barkan ka da dawowa kasar.
To nagode, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To kasancewar abinda muka saba ne a cikin zauren ko da ba tafiya ba ma dai akan shigo da tsaraba a cikin zauren domin al'umma su amfana. To balanta na ban san malam ya ruko daga inda ya je ba.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To malam Abubakar, babu wani abu da na ruko daga inda na tafi saboda na can kasar Saudiya ne. Yau kwana wajen 20 da wani abu kenan. Kawai dai abinda zan iya cewa abinda muka yi na addu'o'i makanmu da sauran al'umma da ƙasa, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana.
Amin.
To kamar yadda aka saba, muna yin jan hankali ƙwarai da gaske idan an zo buɗe wannan shiri da wasu abubuwa da za su amfani al'umma. To yau gaskiya ba wai wani abu za mu buɗe da shi ba, illa wasu abubuwa ne guda huɗu muke son mu yi magana a kansu. Abu na farko shi ne ta'aziyya ce muke miƙa wa al'umma ta jihar Gombe, don bayan tafiyar mu mun ga labarbaru iri daban-daban da mace-mace da aka yi, kuma wanda gaskiya ba mu samu mun iya isar da saƙonnin ta'aziyyarmu da addu'o'inmu ga jajantawarmu da waɗanda suka rasa mata ko suka rasa ƴaƴa ko suka rasa iyaye ko suka rasa abokan arziki. To a wadadin wannan abun muke miƙa ta'aziyyarmu da hatsarurrukan mota da suka yi ta faruwa, wanda aka samu asarar rayuka na mutane iri daban-daban. Wasu abin sai gani muke, sannan kuma da wani abun jajantawa da shi ma za mu ce, wanda za mu iya ganinsa kamar ko abun kunya ne na faɗa da wasu 'yan tsayin siyasa tsakaninsu. Su ma wannan ba mu ji daɗinsa ba, muna ƙasashen waje ana ta nuna mana wasu abubuwan da ba mu ji daɗinsu ba. Kuma musamman wannan jihar tamu, ana rinƙa cewa ai daga Gombe ne, kuma mu 'yan Gombe ne, kuma abun ya watsu an gan shi ko'ina da ina. Gashi ana dukan wani, ana abubuwa dai marasa daɗi wanda ba mu ji daɗinsu ba. Har ma wani yana cewa wai har yanzu muna da 'yan farauta ne da sauransu. Duk dai an yi ta mana. To waɗannan abubuwa, watakila wanda yake cikin garin shi ba zai ma san me ake ta yi a kan abin nan ba. Wannan ba daɗi. To muna ta'aziyya ga waɗanda suka rasa 'yan uwa ko mata ko abokan arziki ko wani abu mai kama da haka. Na biyu, akwai wata kamar godiya ne zan iya cewa ga wata baiwar Allah, ni ban san ta ba. Na dawo na samu ta tura wani saƙo a gidana, amma abin da take nema shi ne a yi mata addu'a. Abin da ta tura shi ne darduma, irin ta sallah ɗin nan. An ce wata tsohuwa ce ko shekaranta 100 da wani abu, amma kuma a cikin jihar nan take, ina jin ko a garin da ba take. To da aka kai saƙon sai aka tafi. To da na zo aka bani aka ce ga buƙatar ta, sai na ce ai da kun karɓi ko namban wanda ya kawo ɗin, watakila mu kira don mai godiya. To amma tunda ba a karɓi namban ba, wala Allah wannan saƙon ya isan mata. Kuma gaskiya mun yi addu'a Allah ya bata cikawa da imani, ya bata kyakkyawan ƙarshe, saboda wannan shi ne purpose na abin da ta yi saƙon da shi. Kuma 'ya'ya da jikoki, muna fata Allah ya sa a gama lafiya. Ban san dai sunanta ba, kuma ban san ta ba, ba zan iya cewa ga abin nan ba, amma dai an ce min daga dai ba ne. So na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka godiya ce.
Amin.
To sai abu na na uku da mu iya cewa wato shine jajanta ma wato ɗan ƙasa gaba ɗaya. Jajantawa da muke musu shine ba mu sani ba ko abin zai tabbata ko ma ya tabbata ko kuma ba zai tabbata ba, amma dai ƴan ƙasa sun cancanci a jajanta musu saboda irin wahalhalu da kuncin rayuwa da kuma wani haraji da ake ta neman a ƙaƙabawa mutane haka. Ba mu san dai wani irin wakilci ake yi wa mutane ba da ba a iya tuntuɓa su kuma ba a sauraron su. Ina ga dan da ra'ayin ƴan ƙasa ake bi kuma dan al'umma ake da ba za a yi wannan al'amarin ba, domin ƴan ƙasa ɗin sun koka sun yi magana amma kuma ba a saurara musu ba. To wani lokacin sai ka kasa gane gwamnatin ta al'umma ce ta demokuraɗiyya ce ko dai ko sojanci ne da farar hula ko yane ne, dai sai ka kasa gane ba a iya sauraron al'umma kuma a kalli al'ummar. Kamar yadda nake jin ana cewa ko a sabuwar shekarar nan ne ake da kokarin za a aiwatar da wannan. To gaskiyar magana, ni abinda zan faɗa shine ina jajanta ma ƴan ƙasa, domin kusan babu yadda muka iya, kamar ba mu da ƙarfi ba mu da dabara, amma watakila idan zaɓe za a yi to da ƴan ƙasa za su iya haɗa kai, za su iya ramawa, amma ba za su iya ba ne shi ne babbar matsalar mu. To kaga shi kenan, sai hadisin Sa'id ibn Musayyib sai ya zo ya zama shi ne kenan, la ya'ti zamanun illa allazi ya'ti ba'dahu ashaddu minhu, wato cewa ba wata wahala da za ta zo wa mutane a wani zamani na gwamnati ko masu mulki a kansu su azabtar da su, face waɗanda kuma za su zo su karɓe su a kan mulkin su kuma sai sun fi su ma tsanani. To saboda babu haɗin kai, misali Malam Abubakar, yanzu idan ana son haɗa kai a yi wasu da su za ka fara, idan malamai ne ga yadda suka dawo su malaman kansu, idan sarakuna ne ga yadda suka dawo, idan kuma 'yan siyasa ne ga yadda suka dawo, su rorewa ma suke suna fita daga inda suke da ana kallon su da kima suna komawa kuma kamar inda aka saye su. To in an saye ka kana gwamna, su ma sayen su ake ba wani abu, sayen su ake ba wani abu, don duk ba su suka nan da ake ci da muna cewa ba mu san ina ake ba, ashe su bashi suna ci da suna ta tallafa ma kansu, har ma cewa muke to ya za a yi a biya bashin nan, sai yanzu ne muka gane cewa ashe a kanmu za a biya bashin, mu za a tatse a biya kuma sannan su je su yi amfani da kuɗin su yadda suka ga dama. Tunda yanzu idan ka ɗauka talaka, in ka caji kamfani da irin wannan haraji, to shi kuma kamfani idan ya yi kayansa ina zai ɗora kuɗinsa? Ka san dai ba za a caje shi, misali ba za ka shiga mota ka je Lagos daga nan ka sayo kaya kuma baka saka kuɗin wannan motar a cikin kuɗin kayan ba, ai ba zai yi ba. Saboda haka kenan talakan dai shine mai biyan haraji, kuma talakan nan kuma shine zai biya bashin. To kaga kidan dole mu jajanta musu, mu jajanta ma kanmu, don mun zama abun tausayi, ba a sauraron mu a ƙasar mu da aka haife mu, mu ƴan ƙasa ne, amma ba a sauraron mu kuma ba a jin tamu maganar. Ba wani dan majalisa yanzu zaka tunkara kace gashi zai je tsaye a majalisa ya kare haƙƙinku saboda kada a azabtar da ku da irin wannan azabar da kuke ciki da irin wannan hali. So kaga dole kawai a zo a jajanta, jaje ne yanzu muke saboda mun shiga uku, mun rasa inda za mu kai ƙara sai wajen Allah. Shi kuma wajen Allah yanzu abin da yake da bukata a wajenmu kafin mu samu bukatar mu a gurinsa shine mu gyara halinmu. To daga cikin hali gyara halinmu, mu daina zalunci, mu daina ayyukan zunubi, mu daina cutar junanmu, mu daina duk waɗannan abubuwa. To kuma har yanzu ba mu hankalta ba, muna cutar kanmu, muna zaluntar kanmu, ba mu da haɗin kai, ko musamman yanzu idan ka kalli arewacin saboda an san kawai wani yuyuyu ne wanda bashi da wani amfani ba ka ko sauraron mu ba za a yi ba saboda haka muna nan a cikin wahala da kaskanci da abubuwan da ba su ke da ba innakum la tazaluna bi zullin wa sigarin hatta tattabi'u kitaballah wai ba za ku gushe ba cikin kaskanci da wulakanci sai kun dawo kun tsaya dodar akan littafin Allah to wannan shi ma an rasa in ka dubi su Facebook su ina ne da irin abubuwan da ake fama kai ka san ciwon yanzu haka mutumin da aka samu da bayi da abinci ana gara masa azaba kudin wuta bayi da shi ruwa bayi da shi hanya bayi da shi abin nan asibiti bayi da shi amma kuma abin da zai baka mamaki duk shekara hudun nan da zai yana dandana wannan kwakwar yana ana gasa masa aya a hannu kuma in zaben ya zo ba zai hankali ba sai a bashi katon din indomie kuma shikenan sai ya karba ya sake bai kakai indomie din kwana nawa za ta maka wai har yanzu ba mu da hankalin ba mu da hadin kan da za mu iya tsayawa mutum kare abubuwa kuma dama gwagwarmaya ko samun yanci ba ya samuwa a hankali ko ta su ba balewa nan su abin nan Sardauna da suka kwaci yanci ai sai da suka gamu da kalubale sannan suka samu yancin to mu yanzu daga mu da gwamnonin mu da mu dukkan mu matsorata ne
son banza ka wake
kowa san banza yake saboda haka zamu ga san banza kuma zamu dandana kamar ma yanzu yadda suke nuna kamar sun gama tsare-tsaren su ne kawai suna jiran rana ne su sake cewa sun yi rantsuwa wannan shi ne saboda haka dole a jajanta mu wannan al'umma ta shiga halin da ba shi kenan ba so amma a gefe guda kuma ina jin tausayin waɗanda suke shugabanci tausayin su da nake ji shine gamuwar su da Allah na rantsa da Allah kowa sai yayi kuka wallahi ka san dai ba mai zuwa lahira ya je tsaya ya ce shine excellency wallahi bai isa ba
babu wannan magana
dole ka je a matsayin ka bawa Allah ya ce babu wani daga cikin ku illa atir rahmani abdan zai zo mun a matsayin bawa kashashe na kasashen bawa balle ma mai mulki abinda zai baka takaice shi da a ce maka mutumin da ya shekara 80 amma baya tausayin jikansa abin mutumin da ya shekara 65 ko 66 ko 70 yana mulki amma baya tausayin jikansa shi fa ya sani lokacin da su Sardauna suke mulki a matsayin jikoki suke a matsayin su Sardauna shi yasa suka musu makaranta suka musu asibitoci suka musu hanyoyi saboda suna jin tausayin jikokin su kuma jikokin suka zo karatu ma kyauta suka yi ba wani gwamna yanzu da yake da shekara 70 wanda zai ce maka ya biya kudin makaranta saboda su Sardauna sun dauke su a matsayin jikokin su ba ma wai a'a jikoki amma yanzu abin da zai baka mamaki mutum yana shekara 80 yana shugaban kasa amma bai tausayin jikansa kuma baya tunanin da mai jikansa zai tuna shi idan ya mutu ya zo ya kashe makarantar jikansa ya kashe ma'aikatan lafiyar jikansa ya kashe hanyoyin da jikansa zai yi tafiya ya je safarin ko ya kawo kasuwanci ko wani abu duk ya kashe waɗannan ya markwasa hula kawai ya zauna wani kuma ya saka zanna in ka gan shi kamar a leda aka bari shi ya sa wanzami ya masa gyaran fuska ya ci abinci da kuɗin mutane ya samu mota ya gina ma kansa gida baya jin tausayin jikokinsa a jiharsa ko a ƙasarsa haka fa ake tafiya Allah bai shi jikokin nan in sun taso duk su mutu ma ba ruwansu to kaga waɗannan abun tausayi ne don ranar da Allah zai cin musu na rantsa da Allah wallahi da gaske nake gaya maka ranar da Allah zai cin musu ba za su share ba Allah ba zai bar wannan abun haka kawai ba yaron da yake ciki bai fito ba an baka an mulki saboda shi ka kyautata masa kai masa abin da ya kamata yanzu haƙƙinsa kake cinyewa kuma a hakan kana jawo masa bashi kana jibga masa kuma duk har yanzu kuma kana bude masa kofofin haraji tun bai zo ya fara gane ko kobo ba zai tashi a cikin wannan wahalar harajin kuma kana sallah kana komai kana ma wai cewa Allah ya ji tausayinka akan me tsakani da Allah waɗannan abun tausayi ne wallahi shugabannin nan abun tausayi ne tausayinsu nake ji domin gamuwarsu da Allah ba daɗi ba daɗi wallahi a idan Sayyidina Umar zai ɗau buhun shinkafa buhun alkama
a
wuyansa ya yawo saboda uwar wani yaro ya ji yaron yana ta kuka ya ce ma uwar ki bashi nono ta ce yunwa nake ji ba ni da nonon da zan bashi ya ɗauko a sito ya kawo mata abinci ya zo ma ya tsaya ta girkawa yace ba yana jin tsoron kada ranar lahira a wannan yaran ya kai tsara cewa ga mulkin sa ba mu uwarsa abinci da bashi nono ba yana jin tsoron wannan abu kuma daga nan ya kira commissioner sa na kudi yace to a saka ta cikin bocha kai duk me problem irin nata ma a saka su cikin bocha a rinka biyan su saboda shi yana jin tsoro a to in Saidina Umar zai dafa abinci a gidansa yana shugaban kasa ya fito bayan ya ci abincin sai ya fito ya ga tururuwa da raminta a kofar gidansa tana da zagawa yace wata kila abinci suke nema ina ma sa da ya ci nan a dauko a zuba musu ko za su ci masa tururuwa malam kai yanzu ka zo an baka kayan mutane ma ka rike kana ta zazzare musu idanu kuma ka zo masallaci ka ajiye darduma wai a jira ka akan me malai dole a jajanta ma yan Najeriya saboda halin da suka ciki kuma dole waɗannan shugabannin abin tausayi ne su wallahi abin tausayi ne saboda haka Allah yana jiran kowa amma wallahi abin da muke gaya ma shugabanni su ne su ji tsoron Allah su tsare wannan al'amari su ji tsoron Allah akan waɗannan al'ummar da Allah ya danka musu ana marmari a ganka ana so a ganka saboda kana shugabanci yanzu ko karin jiniyar ka aka ji mutane sai su fara jan Allah ya isa ba yanzu mutane sun fara gani sun fara ma fitowa ai da ma mun ce idan an kai mutum bango tun shekarun baya da muke wannan maganar cewa duk inda aka matse dan adam to in ya kasa ture ka zai cije ka yanzu baki rikiri aka fara fitowa a wasu jihohi sai gwamna ya wuce ko dan majalisa a ce masa ba ma yi
jifa ba
ana jifa to kuma kai yanzu wannan kai bai ishe ka ishara ba ana ce maka ba ma yi sannan a samu wani makaryaci ya zo gidan rediyo ya ce wai kai adali ne ƙarya yake wallahi shi ma san ƙarya ne har yaushe jama'a so dole mu jajanta mu ƴan ƙasa duk da dai ban sani ba kamar ina jin ana cewa ko sun ce za su dakatar da abun ne ko ya ne ban sani ba ni
tukunna dai
to ba wannan maganar ma to haka kenan sai a jira a dandana kuda da gwamnoninmu da ƴan majalisunmu duk ba wanda zai tunkari ba za a tsaya ba a ce yau ku tsayawa aka ce wallahi ba za mu sake zaɓa ka ba saboda wannan abun da kai mana wallahi zai janye shi mutane ne kaman mayun mulki idan baka yi mulki ba kaman ba za ka rayu ba
sai da su ga amince masa
to saboda haka sai muna jajanta ma ƴan ƙasa ku kai ƙara wajen Allah kawai yanda annabi Yaqub ya faɗa innama ashku bassi wa huzni ila Allah yace ina kaiwa ƙara da bakin ciki na da takaici na duk na tattara su na miƙa maka Allah kai mun maganin su wannan shine kawai abin da ƴan ƙasa za su amma ƴan ƙasan kowa ya gyara halinsa shine kawai
kafin Allah ya karbi gorafin ba
yes
muna godiya kwarai da gaske akan makallahu da wannan fatan mun je kuma za mu gyara don mu samu mafita mu samu maslaha mu samu sauƙin rayuwa akan abubuwan da suke tunkaro mu da ma waɗanda muke cikin su kwarai da gaske 8-4-3-3-7 za a kira domin yin tambaya a cikin zauren na shekarar Muhammadu Goro a daidai wannan lokaci a kuma wannan rana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ana baka yaya?
Na'am.
Allah ya taimake ku, Allah ya ƙara muku imani.
Amin. Na
yiwa malam barka da dawowa.
Na gode.
Sallai wannan babban jan hankali ne gaskiya. Mutane dai sun yi fara Allah ya kawo mana dauki ya ubangiji Allah ya kawo mana dauki.
Amin.
Kuna magana da ayalan da Allah.
Na'am.
Awa tambaya na a wajen malam. Mutum ne ta tarbi ayan kayanta ko kaman misali ta tarbi arun dabta haka kusan magana
na'am
sai ta fata shi ke nan sai ke bai ta ba za ta fiya kuka yi magana aka fiya daga baya sai aka gane dabban ya wannan matsayin dabban ta zama naka ko kuma za a mayar masa a tsokacin abin nan
na'am
yawa
wai kasan san matsalar malamai da suka zo akan sata a yanki hannun mutum
na'am
barawo ne sata da shedu da komai da nishabi aka komai kuma ga shi sata gashi kuma an ga gaban kotu da shi kotu ta tabbatar da cewa ta mutum ta tabbatar da cewa yayi sata kuma ya cancanci duka a yanke masa hannu
na'am
to sai aka yanke masa hannu to kuma da aka yanke masa hannu to shine sai aka dawo ana cewa to yanzu tun daga kayan da ya sata kuma an yanke masa hannu to wai kayan zai zama nasa ne da aka yanke masa hannu ko kayan zai koma wajen wanda shi aka yi masa sata to nan dai malamai suka yi ta debate to yanzu wannan aro ya karba watakila dabba ce ya hau ya je ko garin su ko ya karbi aro ya masa ko ta masa huda ko na mai kama da haka na farko dai a babin aro shari'ar kallo take ta kalli yaya akai abin ya bata domin wanda zaka yadda ka bashi aro ka yadda amintacce ne a gurin ba zai haince ka ba kamar ajiya ce idan ka bawa moto so dan haka wanda zaka bashi ajiya mu'taman ne amintaccen mutum to amma ana duba hanyar da abin ya bi ya lalace idan an samu da sakacinka to zaka biya idan aka samu babu sakacinka to shari'a ba za ta saka a biya wannan abin ba so na farko kaga yanzu da yake mutane ba shari'a suke bi ba da kotu ce ya kamata alƙali a musulunci su je gaban sa ya bani aro to wace hanya aka bi kayan nan ya bata idan aka bi hanya aka samu bai da sakaci da komai kayan ya bata ba da sakacinsa ba to bar a sashi ya biya ba
na'am
saboda ba ganganci ba amma in an same shi da ganganci to zai biya to yanzu ba wannan a cikin ma hukuncin da yake kawo mana kawai hukunci ne wanda mutane suke yi tsakanin ni da kai to tunda yanzu ya yadda ya an biya shi ya kuma sallama ba shi da wani tunani an biya shi komai ya sani biyan da aka masa kuma haka ne kuma ya karfa ya yadda a to ai ba shi da wata magana yanzu
kenan
a bai da wata magana domin wannan kayan in an same shi ma yanzu ba na shi bane ai ya ce a biya shi kuma ya karba biyan ya yadda ya amsa biyan saboda haka shikenan an biya ka yanzu sai aka samu kaya to kaya sai ya koma wajen wanda ya asara ya biya ai ba za a dawo maka da kaya ba in haka ne kenan shi akan me zai abin nan ya cutu biyu kenan ba zai yi ba to wannan shine amma dai mutane su sani cewa abin da ya kamata su rinka yi shine cewa san su saka aminci a tsakaninsu ba rashin jinda ba na yadda da kai na barka aron kaya nan to sai kaya nan ya bata to ni ma sai in hakura akwai ta shekara mun ba da dinki a wajen tailor sai barayi suka zo suka sace kayan baya nan to shikenan sai aka kira mu idan ya zo shi ya tattara wannan duk suke kaya masa kaya sun ba shi kaya din ya ba su labari ga yadda aka yi na ce masa a ni na san kayan nan ko a gona ne za a sace shi don haka ni nawa na yafe kawai amma sauran mutane ban san me za su yi ba wani ya ce a shi ba zai yafe ba to yanzu ka ga wannan ai ina ganin tunda ba da gangan ba ne Malam Abubakar barayi ne fa suka zo suka fasa shagon nan suka ɗebe kayan nan
kaga
yawa yawa ai ka bayar da aikin ayi maka shi ma kyautatawa ne akwai abin da mutane mu ba su sani ba yanzu misali idan na samu dan a caba sai na hawo mashin ya ce mun naira 1000 ne kudin san ko 500 zan biya to sai na bashi 500 ya kuma kai ni inda wannan gurin so a babin ihsani fa a zamantakewa nake gaya maka ba a yadda muke ba ya kamata dan a cabin masa godiya ya kamata kuma wanda ya sai mashin ya bashi aiki shi ma inda zan same shi masa godiya
duk kudinka
duk da kudi na a to malam baka 500 din ai ba za ta kai ni wannan gurin ba ba zan iya taka ta ta tashi da ni fir ta tafi ba sai da wani ya zuba kudi mu'amala nake gaya maka in dai kyakkyawar mu'amala za a bi da zamantakewa mai kyau duk wannan ya kamata mu kyautata maka yanzu in ka shiga mota daga nan zuwa Kano idan direban an isa ya karbi kudin sa ya kamata ka gode masa ya kamata kuma ka gode wa mai wannan motar domin in bai sayi ta ba kai ba za ka iya samun dama dubun da ka bayar ba zai kai ka ba so mu'amala ba mu da mu'amala ne ba ma kyautata mu'amala yanzu haka sai ga misali yanzu misun kudin dan a caba naira 100 ne amma da ka sauka baka tambaye shi ba a hanya kafin ka hawo ya kamata ka tambaye shi ka ce masa
nawa za ka kai
ni nawa za ka kai ni naira 100 to ni gaskiya ba ni da karamin kudi naira 1000 ne a nuna kana da canji eh ina da shi to bani sai ka bani canjin 1000 muna sauka sai in ci da 100 na sai in baka amma sai da muka je inda muka tsaya sai na fito da naira 1000 ai ban kyauta ba a mu'amalar ba ta da kyawu wannan kuma wai sai in ba ma dan a caba ya kafe mashin din sai yanzu ya tsaya yana neman canji kaga na sa shi wani aikin da ba shine aikin da muka yi lada da shi ba mutane fa suna da aiki fa malam indai mu'amala indai addinin zamu bi sai mun kasantar da kanmu sai mun yadda cewa kowa ya risuna zai bi dokar amma yanzu kawai ka dauko dan a caba sai ku zo ka tsaya sai ka zare naira 1000 kace ba ni canji wanda a fiqihun ma malamai suna kallon wannan kudin ma yayi yawa a canji ina ma in naira 100 ne ka kawo 200 ko 500 amma idan ka dauki canjin da bai kai rabin wannan kudin ba to nan ma kai wani abin da ba a so
kuma
eh kuma yanzu da kai da kuka tsaya a bakin titi yana tsaye yana ta neman canji wannan aikin ba nasa bane ya gama aikin sa ba shi kudin sa kai ya kamata ka nemi canji a mu'amalar zamantakewa tama ba mu da wannan ba a yi duka kuma kowa ga gaya masa girman kansa ya wuce iyaka yanzu haka wani haushi wannan maganar yake ji girman kanmu ya wuce hatta abinda addini ya koya mana na mu'amala ba ma san mai amfani da shi kuma duk wanda ya dauka zai amfani da shi sai ai ta ganin sa ma wani anti social ne shi irin ba gidajen nan ne so ita kuma mu'amala ana yin ta ne saboda mu'amalar ta zamanto tana hada zukata wajen kaunar juna da tausaya ma juna da soyayyar da ake wannan shine abin da ake so amma duk mun yi matsi da waɗannan abubuwa taya mutumin da ya aminta ba ka aro wala ka zo ka ce baka yadda ba so bincikawa za a yi in aka bincika aka gane cewa da sakacin sa to sai a sa shi ya biya amma in ba sakacin sa kai hakuri asara ce kuma Allah zai biya maka yanzu akwai akwai misali a kasuwanci akwai babin musulunci akwai abin da ake kira iqala ko ka san shi ban sani ba iqala yanzu ya ce misali sai ne wannan sai na sai to misali ka dauka cewa naira 50 misali wannan waya ka gane ina komawa gida ina samu matata za ta haihu
na'am
yanzu za ta tafi asibiti
na'am
mun je asibiti sai na biya kudi ko zan biya kudi zan biya kudin gado zan biya wane ne zan sai kaza yanzu ba ni da kudin wayannan ko bude ta banyi yanzu idan na dawo na same ka kai da ka sayi bin waya nake ga larura ta zaka yadda ka karba ni kudi na ka karbo yarka ka san wani dan kasuwan ce maka zai ce ka kariya ne
ba ruwan shi da
ba ruwan sa da uzuri ka to amma a musulunci mu'amalar da musulunci ya kawo saboda taimaka ma juna ka gane sai musulunci ya ce kai dan kasuwa ka kalli uzurin sa matar ce ba lafiya kai hakuri ka bashi kudin sa shi ake kira iqala ya je ya biya domin ceton ranta ka gane to shi kuma musulunci sai ya ce to tunda ka yadda ka mayar masa da kudin sa bayan da ka samu kudin to ni kuma ubangijinka Allah yadda ka dada damu wannan mutumin akwai zunubanka da duk zai shafe maka su saboda wannan da kai saboda ka ji tausayin dan uwanka to ni ma zan tausaya maka wallahi fi auni al-abdi ma da'ama al-abdu fi auni akhihi to amma yanzu wannan zai yi har ba karkawa wani zai ce maka kasuwanci ƙarya ne ko ciniki ƙarya ne ka je ka san yadda zaka yi ni ina ruwana da matar ka tana asibiti to ba ruwanka da matata tana asibiti amma taka tana zuwa da ka ji tausayina sai Allah shi ma ya ji tausayinka sai ya shigo na ka shi yasa kake ganin duk mu'amalar mu kullu wahala ce miji da mata yaro da mai gidansa a shago gwamnati da talaka haka muke tafiya kuma wallahi ba za mu gushe ba muna cikin wahala ba wanda ya yi raba mutane da wannan wahalar Allah ne kadai zai raba su da shi shi kuma ya sa tsari kuma an kiyaye tsari to saboda haka dole za a sha wahala
dawa bi tsari ana son fita
ai mutane ba za su bi tsarin ba saboda girman kanmu yayi yawa yanzu fa mallan ka cewa mutun ya ji tsoron Allah ta ni zaka ce mu in ji tsoron Allah ba kai ke faruwa ba to yanzu kai dan an ji ma ka ji tsoron Allah shikenan sai ya zama tashin hankali annabi kam da karamcin sa da komai nasa da duk irin darajar da Allah ya masa ba Allah cewa ya ayyuhan nabiyyu ba sai ce ittaqillah yace ya kai annabi ka ji tsoron Allah da yazo barin duniya Abubakar ya fara cewa Abubakar ittaqillah ka ji tsoron Allah
to wayannan ma an ga musu
Umar Abubakar da zai mutu haka ya gaya wa Umar yace ittaqillah ya Umar lokacin da aka soki Umar da aka zo za a tsarin gwamnati yace ittaqillah ku ji tsoron Allah ubangiji yace walakad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wadanda ma suka gabace ku kafin ku kafin annabin yazo al'ummomi dai sun mutu wasiyar mu akan su shine su ji tsoron Allah yanzu duk wanda kace masa mallan ka ji tsoron Allah sai ce ni zaka ga mun ji tsoron Allah wai wannan malafi ne yanzu in an ce maka ji tsoron Allah girman kanka ya wuce iyaka ya wuce saboda kai kawai dole mutane su fuskanci wahala tare da cewa Allah yace bana nufin ku da wahala wallahi yuridu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr wallahi sauki nake nufin ku da shi bana nufin ku da tsanani amma duk da haka tsananin muke zaba
kullum
eh kai ba ma fa wai abin nan ba mallam Abubakar wai wani haka kawai yanzu ya ji to zanga mutane nawa ne matar su ma tukunna matar da ta yadda ta bar iyayenta ta dawo gidansa ta bar yayunta ta bar kanninta ta bar danginta ta zo gidansa tana rufa masa asiri kuma yana jin dadi da ita wallahi ita ma baya tausayinta baya tausayinta na samu wata mata an jefar da ita jini jina jala kafafuwanta nan duk jini sun biyo tun daga gabanta jini ya fito haka ta haifu da jariri amma ba ta da abincin da za su ci a asibiti sai da muka san mata uwarta tana zaure nace ina mijinta sai ce sai ta ce mana yana cikin gari wannan fa shi ya mata cikin wannan kafiya mun shi wuya Allah zai dashi ai rajin tausayin mu mallan ya kai iyaka mu'amalar mu mummuna ce mallan ba mu da tausayin junan mu ba ma rangwanta mu junan mu so haka kawai muke shi yasa Allah ya ki ya saka mana taimakon sa a cikin al'amarin saboda ya sa ka'ida wallahu fi auni al'abdi ma dama al'abdu fi auni akhi kana taimakon dan uwanka ni ma zan taimake ka
kawai shine
to wannan shine la soje
amin Allah saka da alkhairi assalamu alaikum wa
alaikum assalam barka da yake
barka wake magana daga ina
wannan da ko ina ya mallan fa da alkhairi
na'am
tambaya na guda biyu
muna jinka
na farko irin su wanda suke arwala a tsaye kai ya arwala su take sama nan
na'am
mu je gaba mu je ta biyu
je tambaya ta ya so ga dayan ne ta samu
daga cikin mustahabban alwala babu sai kai ta a zaune babu sai ka yi ta abin daga jimus zaben ta kawai cewa aka ga fuskanci alkibla so daga alwala a tsaye ma yanzu kaga ta zama sai an yi tambaya mallam Abubakar saboda yanzu wani ya gani yayi alwala a tsaye idan ka je Saudiya duk kawai kamfofin pamfunan su yawanci duk a tsaye ake
kofa kasar mu ma akwai wuraren da ke ji alwala a tsaye ne
so daga alwala abin da ake so shi ne kayi ta yadda ya kamata ba ta da sharadin sai an yi ta a zaune ko sai an yi ta a tsaye sallah ne Allah ya ce a yi ta a tsaye wa qumu lillahi qaliti ku tsaya kuna masu tsantsantar da kai ita din ma illa rura ya shiga an yadda ka zauna ko rashin lafiya ko na abu mai kama da haka amma alwala dan kayi ta a tsaye babu wani abu
sallah zaka kare assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam ke magana daga ina ina godiya waye ne daga ina
ina magana ne da Abubakar Baruna ne
to ina tambayar ka
tambaya ma ga mallam kana ji na
ka je a gurguje
ba ma jin ka ba
in za ka yi alwala Na'am, zai alwa zai shafa mata ruwa ne ko kuma?
Ya danganta da yadda ya samu kansa. Ita tai mama ana yin ta ne da wasu sharuɗa. Ko dai rashin lafiya ya shigo ciki. Ko kuma babu ruwa gaba daya. Ko kuma inda aka yi rauni wala Allah in an saka masa ruwa ba zai warke da wuri ba. Ko kuma ma zai ƙara ciwon. Duk ire-iren waɗannan abubuwa su suke jawo a yi taimama sai a ce to a yi shafa da taimama. Amma idan babu wani abu babu dalili kuma gabar tana nan inda za a wanke ta. Iya gabar tana nan lafiyar ta lau kuma in an wanke ta ba abin da zai faru. Dole a cika mata wannan alwalar. Amma idan cewa gabar ta samu matsala wanda in an saka mata ruwa ciwon ba zai warke ba ko kuma zai ƙara haɓaka ciwon. To sai a yi taimama sai a yi mata shafa.
Na'am. Sai Allah saka da kai da kama ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana da kai na?
Na'am, barkat ga kai da shi zuwa ga Allah ka muku da
alkhairi. Amin, muna godiya.
Masha Allah, yadda wannan shugabi da kamar malam zan yi Allah ya ka da gidan aljanna.
Amin,
amin.
Allah sa da shugabannin mu mu ko na kusa da su sun ji wannan mutashiyar da kamar na.
Amin.
Amin malam.
Masha Allah, tambaya na shi ne malam.
Na'am.
Kun ne yana mu'amala da kirista haka. Bangaren kasuwanci ya hada ku. Ai kuna mu'amala sosai. Lokacin da sallar mu ya zo, kamar sallar azumi ko babban sallah da ya yi shi wannan kirista ya yi maka wani hidima, kai kana musulmi. Ya yi maka wani hidima. Ya sayo abubuwa da ya dama su ya kawo maka.
Kaje ka gaggauta layin yana yana ƙara wataƙila zai iya samun matsala.
To ya yi mata hidima da ya kawo maka abubuwa da ya dama. To kai yanzu idan jikin kirkumet na su iya zo ya halatta ne kai ka musulmi abu ko kuma wanda ya maka ya halatta ka mishi wani abu ne ko kuma.
Na'am.
Ina tambaya na malam.
To masha Allah.
Eto idan mun ce yana neman abin ya dawo kamar bashi kenan. Ka bani dole sai na baka. Wanda kuma ka'idar addini ba haka take bane. Mutumin da ya taimake ka ya taimake ka ne kawai. Kuma zai iya yiwa akwai wasu da suke da addini mai yiwa ko ba shi da dokoki ko ba shi da ka'idoji. Akwai kuma addini da yake yana da dokoki. Musulunci yana da dokoki. Ba hana ka karɓi taimakon wani mutum ba. Idan ya baka taimako. Amma akan me ya taimaka kuma akan wace manufa. Saboda annabi ya ce akwai lokacin da wani ya zo kafiri zai taimaka masa ya ce inna la nasta'inu bil kafir. Ya ce ba za mu nemi taimakon kafiri ba. Saboda ya danganta da inda za a yi taimakon kuma a wani mahalli taimakon ya taso. Kuma me ake son a taimaka ma. Kai kuma a addininka Qur'ani ya gaya maka cikin suratul ma'ida. Ta'awanu alal birri. Kai taimako akan bin Allah da tsoronsa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kada kai taimako akan zunubi da sabo. Idan wannan abun da zai je yayi ka san sabon Allah ne, to bai kamata kai taimako akai ba. In kuma ka yarda ibada ce, to wannan ana neman ka da dalili. Amma in baka yarda cewa ibada ba ce sabon Allah ne, to Allah ya hana ka kai taimako akan sabon Allah. Wannan shine. Dan haka kai ya kamata mu tambaya yanzu shi mai tambayar. Shi muke tambaya idan ya taimaka kan bin Allah ne da tsoron Allah ko in ya taimaka kan sabon Allah ne ya bamu amsa. Allah ya sa yana kallaye.
Na'am. Gari ya zo ga yanzu.
Eh to ina jin gaba zai dawo.
Mu je ga.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Allah barka da tsoron Allah ina
muku. Muna godiya wa ke magana daga ina. Sai ba jin ina da dora. Ke malam Shaibu ina Yeah. layin ya kafe wani na ga wayan mata
dama ana ba su notice ana cewa charging zai iya daukewa
to
kuma kaga mutun ya rike madadin yayi magana kai tsaye ya fadi abin da ya dame shi to sai ta rike waye tsaya ba zai abin nan ba kafin na bashi amsa akan abin da yayi tambayar karin bayani akan wanda ya sauka mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ta saye da sayarwa halaltaccen abu ne a addini matukar abin da za a saya ko abin da za a sayar ya halatta a sayar da shi kuma ya halatta a sayi shi Allah bai hana wannan ba sannan bai hana taimakekeniya ba amma akan abin da ya shafi wani abu na wata nau'in ibada to addini yana da ka'idoji yana da ka'idoji idan bautar mutum da yake yi ba bauta ce ta Allah ba to ba za a yadda ka taimaka ba wannan bautar ba ta kowane irin bangare domin ba bauta ma Allah ba ne amma mu'amala ta kai masa taimako ko ka bashi haka ta yayi aure ba yayi wani abu ko bai da lafiya ko wani abu ko kuma a aka masa saukin wani abu wannan duka an yadda amma abun kada ya zamanto cewa wannan abun da ake kallon addinin ake gina shi wannan ba a yadda da wannan ba
na'am
wannan shine
na'am
to wannan kuma da yake maganar na kasa wazada fuka ha uwa abinda suka tafi shine cewa duk da bai ga mana abin da yake
karshen
ba a shi da na kasu shine ragi da zada shine kari sai suka hadu a cikin sallah guda daya to sujada zai kabula salam dalili su malamai suka ce abin da yasa suka ce janibin naqas bangaren ragi shi yake rinjaye akan bangaren kari duk inda sallar da aka samu ragi wajen ci ko ragin kuma sai aka sake kari to kabli za a yi wannan ita ce kaida kuma da yawa suna kallon da yawa suna samun shakku akan wannan al'amarin saboda za su ga to ga kari ga rage to ai dama ɗayan biyu ne ko ba adi ne ko kabli to shikenan a cikin sallah ɗaya sai ai mata hukunci biyu kai kabli kuma kai ba adi duk a lokacin guda a sallah ɗaya shi yasa suka rinjayar da bangaren kabli can kuma da yake cewa man sallama min raka'ataini duk da cewa bai yi abin nan ba mai kawaidi ne yake sakawa wannan abubuwa din shi wanda ya sallama daga raka'a biyu ai kaga ya rage sallar ne ya rage guda biyu misali raka'a hudu ce yayi biyu sai ya tahiya ya sallama to wancan bambancin su da wannan shine wancan ba ai sallama a tsakani ba an yi ragin an yi karin amma ba sallama wannan kuma sai yake masa wanda yayi sallama akan raka'a biyu kaga an samu ragi amma fa sallama ta gindaya
an tsinke sallar
an tsinke sallar ya fita daga sallar to ya tashi ya ci ko biyun sa idan ya ci ko biyu yayi tahiya ya sallama sannan kuma sai yayi ba'di saboda anan an samu karin sallamewa daga fita daga sallar gaba daya ban sani ba me yake nufi dai dai abun nan ba amma dai waɗannan abubuwan su ne ban sani ba ko wannan yake sanya isa wata kila amma da inda ya dauko karatun a wajen malami ya dauko kuma ya kyankyasa fiqhun a can to da ban ba zai mana tambayar ba watakila kawai ya fahimci larabcin ne yake yin magana haka domin wanda zai karantar da shi fiqhun gurin zai masa wannan bayanin
na'am na'am
wannan shine maganar da yake
to Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wace magana daga ina
abokar ya da kai da shi mana da mudukoro ina masa murna da dawowa
insha Allah
eh na gode kwarai da gaske
Allah ya jika iyaye kuma Allah ya gafarta musu
amin mallam na gode
mallam akwai tamboyi guda biyu
to
akwai wasu yan jaridu abokan aikin su Abubakar ya da Allah ya musu rasuwa sanan
yanzu ma muka mika ta'ziyar mu
gwamna ya ba su miliyan biyu a gidajen iyayen su kuma wannan kudade sun za su fada cikin gado ne ko kuma a'a asalin ko iyare wanda aka mutu aka bari su ke da alhakin wannan kudin kuma ta farko kenan tambaya na biyu malam mutum da yake ciwo sai aka kaya masa sirrin wani abu da ake barawa na wasu kwaya wanda zai sa dabban ya girma da wuri-wuri idan ya fara suka girma da wuri-wuri idan ya sayar wanda ya sayar idan ya je ya ajiye in ba irin wannan kwayar yake farawa ba dabban ne su koma
su motsi
yadda suke ba tare da kaman dai breed yadda ake sa masa kwaya ko haka kuma dabbobin ake sa masa wannan kwaya
ni ko Allah
to kada wannan shine tambayar tawa da fatan an dawo lafiya a huta lafiya
to masha Allah
kada Allah Allah ya bada lafiya
amin ya Allah mun gode
eh na farko tambayar sa da yayi wato ba mu san mu fadi wani abu kuma ya dawo rikici a tsakanin iyalai amma da family muke zaune da su ga kowa sai mai magana na farko dai tukunna shi karin kansa wanda yake kyautar shi ma sai ya amsa mana tambaya me yake nufi da kyautar da yake idan gwamnati ne ba ruwan mu zamu tambaye shi me kake nufi to amma ba mu san mu fito da amsa ta zama rikici a tsakanin family kuma zai iya faruwa dan haka muna son irin wannan inda sun samu ne
a hadu gaba daya
to a hadu sai aiwa malami tambaya sai yi bayani muna jin tsoron mu bada amsa ta zama rikici
gaskiya
ko kuma ta raba kan family wannan shine yasa bazan bada amsa ba kai tsaye amma in har an matsu
to a hadu
to sai a hadu dan ni ina da amsoshi duka
na'am
eh kuma zamu tambaye wanda yake kyautarwa shi ma kuma ya kamata ya shigo ciki idan zan yi tambayar saboda mai kyautar shine ma yafi kowa cancantar warware abubuwa
kataƙila magana ɗaya zai yi
idan yana da magana ɗaya zai iya warware matsalar idan yana da wani kuskure nasa sai mu gaya masa domin irin waɗannan abubuwa ba a ayyana su a mahallin da ya kamata a ayyana su sai a haramar da rikici a tsakanin family so wannan ina jin tsoron ba da amsa don gudun ta da rigingimu kuma naga kamar layin ka ya kira shi ba layin mu da muke kan abun nan ba saboda haka naga akwai yiwuwar kila ka san shi yawa idan ka san shi to gaskiya ga abin da zai hana in ba da amsa yanzu domin ina jin tsoron na farko dai family ba mutum ɗaya bane kaga family ne da yawa
ko ba addini da yawa ma
to kaga mu bada amsa mu ta da rigima mu hada fitina ba za mu yi wannan ba
gaskiya
sai mun samu makama kuma da abin da zai hade kuma bana jin shi dan jarida ne kuma watakila baya cikin waɗanda kila aka ba mu kudin yana so ne kawai ya sani to sanin sa kadai ba zai samu bilkita al'ummar ba ka bashi hakuri
yana jin mu
ba ko dai baya jin mu ma ka dai bashi hakuri ba amsa ne ba mu da ita ba amma abinda muke kiyayewa shine muna gudunta da fitina a tsakanin family domin za ka samu family baya rigima akan sallah bai rigima akan azumi amma akan yan kudi kadan sai wargaza family gaba daya to wannan shine ba ma so kuma mun fi son family ya zama binkikkiya kansu a hade ba tare da sun samu rigima ba so wannan shine to sai kuma hukuncin da yake tambaya na ba da wata dabba na farko tukunna shin wai wanda aka bashi ko ya sai dabba ko yake kiyonta yana da haƙƙin ya ciyar da ita abinda bai dace ciyar da ita ba a matsayin ta na dabbar tukunna kafin mu zo ga sai da ita wannan musulunci ya tattauna wannan matsala akwai littafin da na sha ambata anan fiqhul azar sannan akwai wasu abubuwa da ake irin masu misali kiwo ta kifi kaza ta mutu su daddatsa ta kawai sai su zuba ma kifi ya ci kagari ko kuma a zuba musu jini su ci a ɗebo jini daga kwata a zo a zuba musu su ci irin waɗannan dabbobin mai hukuncin su a musulunci za a iya cinsu ne kai tsaye ko ba za a iya cinsu ba so tukunna idan kana kiwon dabba ya halatta ka ciyar da ita abinda zai cutar da ita to wannan kayan maganin sai mun koma ga likitan dabbobi mutane ka san mu ni al'amari na yana da dan tsanani wani lokaci kuma ma ka san wani lokacin har cewa ake na cika ma musifa to a wai dai ina faɗa ne saboda na san abin da mutane suke faɗi saboda kafin ka iso ga halacci ba mu iya halattawa sai Allah ba wanda zai iya haramtawa sai Allah kuma yanzu duniya ce take sauraron wannan maganar ka gane duk kuma wanda ya kafa hujja da shi to abinda zai iya fadi ni ne na fadi wata kila ma ko alahira da Allah zai tambaye shi ni zai ce inda zai samu daman ya bada amsa zai ce ga wanda ya fada so irin waɗannan abubuwan muna da maganganu akan su domin na farko malamai ba su tafi akan cewa idan kana kiwon dabba ka kiwata ta da abin da bai dace ba ai kaga misali ya halatta ta sha ruwan tsari ko ka san ruwan tsari ai ko wanda ake in an surfa gero in an yi surfa gero an yi wane ne akan fitar da ruwan tsari yana da dan dusa-dusa haka abin nan dabba tana jin daɗin sa amma lokacin da zaka kai ta kasuwa sai musulunci ya ce bai yadda ka bata ba saboda a lokacin za ta cika fal domin da kanwa a ciki zai sa hantsanta ya cika cikin da ya cika ƙulƙul kuma in an saye ta aka koma gefe ta kwana to za ta fada to sai malamai suka ce duk wanda ya wannan yayi gishu to amma kafin mu zo mu ce wannan gishu ne akan kasuwancin don shi ita watakila ba kasuwan za a kai ta ba to amma me halacci me illa in akwai illa na a cutar da dabbar ba za a yarda tukunna a fara ma ba ta ba saboda ita duk da cewa ba ta da haram ba ta da halal ita dabba wannan taklifin shari'ar Allah bai dora mata ba ka gane amma kuma a tsare lafiyarta da abinda ba zai cutar da ita ba nan gaba wajibi ne domin yanzu ka san akwai wasu magunguna da ai mutane suna shan su da kansu kamar naji kamar shekarun baya an yi wani shiri da wasu mutane daga bangaren Niger wai ko shaka fashi ake ce masa ne ko menene mace ce za ta sha sai ta cika ƙulƙul watakila wani yar lukuta yake so ku yi hakuri sai mun yi magana saboda dalili yar lukuta yake so yana son ya ganta mukekiya haka ka gane saboda haka bari ta sha wannan maganin sai ta je ta kumbura so a tambihul abin nan tambihul afham Usaimin ya kawo wannan matsalar yace wannan gishu ne duk matar da ta yi wannan ta yi gishu ya kawo su a babin gishu idan an zo aure ka gane ko mace ta ciko da tsumma ko kuma ni yanzu misali gashi na tsufa da furfura da komai kawai da saboda ina son in yaudare ta na je ne aski na samu wanzami ya gyara ni kwalkwal watakila ma aka yi mun feshi in akwai makwab duk aka mu ka gane sai na zo kawai a matsayin yaro sai ta aure ni sati guda kawai sai ta ganni a yankwane to yanzu ya za a yi to tunda ta ganni a yankwane ta koma ta je ta samu wali na ta ce wallahi ba ta yadda da auren nan ba sai an kashe shi kuma tana da right so akwai abubuwa da yawa waɗanda Malam Abubakar dole sai an koma wa malamai in ana son abin yayi kyawu su kuma malaman ba za su iya yin fatuwar ba kai sai an koma yanzu kamar wannan muna buƙatar mu samu likitan dabbobi
mai tambayoyi
yawa saboda akwai nau'i na gishu a ciki in dai dama a ce wanda ya bata kwayar dabban ta ci ta koshi yanka ta zai iya ci a gida ba sai ruwa zai ba to amma idan yayi wannan kuma ya san cika za ta yi fal kuma ya san ramewa za ta yi to akwai gishu a ciki time go sai ka ga matsalar
dole zamu ya le zamu jira na amma dai na san da wanda yake wannan da wanda yake bin da kana ta dosa kuma shi ma zamu yi cewa malam bai ansa